أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرسين زنجيرا مكاي أتكابن دي دنغانشي horo da aiki kirki da hani ga barin mummunan aiki lokaci yayin halin sa muka yi alkawari cewa idan Allah ya so wannan saduwa zamu yi zance akan ladubban nan na wannan wajibi. Yana da kyau wanda zai horo da aikin kirki yayin hani gabarin mummunan aiki ya siffatu da wayansu sifofi. Mutum da zai horo da aikin kirki ya yi hani gabarin mummunan aiki kamata ne ya zama kamar likita mai tausayi, ya zama kamar uba mai tausayi. Babu shakka likita bai da gangan ya sa mai jinya a cikin wahala, aka uba kan ganganci bai kai dansa ga hallaka ko bai abin da zai bata ma dansa rai, kuma mai tausayi. Haka wanda zai horo da aikin kirki yayi hani gabarin mummunan aiki ya kamata ya siffatu da wannan sifa, ya dubi wannan danwana sa Allah ya jarabce shi da wani ciwo ne, to ya zai masa jinya. Ya dubi wannan danwana sa kamar ɗansa ne ya kubce akan hanya, to ya zai masa jinya. Sifa na biyu, ya zama na maksudin sa shine mai babu wani hadafi, babu wani abin da yake bege a wannan aiki da zai yi, kawai abin da yake so shine yaddan Allah subhanahu wa ta'ala. Wato horo da zai da aikin kirki da hani da zai gabarin mummunan aiki yayi sa ne saboda Allah, ba yayi sa bane saboda riya ko a ce ai shine mai horo da aikin kirki da hani gabarin aikin banza, yayi shi ne khalisan saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa na uku da ya kamata wannan likita shine mai horo da aikin kirki mai hani gabarin mummunan aiki ya siffatu da shi, shi da kansa ya zama na mai yasar kaka gabarin wannan aiki. Misalan idan zai horo wani gabarin shan giya, ya zama shi da kansa bai shan giya. Idan zai hani wani gabarin shan giya, zama shi da kansa bai shan giya. Idan zai hani wani gabarin zina, ya zama shi da kansa bai zina. To wannan abu ne da ya kamata wanda zai horo da aikin kirki yayi hani gabarin aikin banza ya sifantu da shi. Saboda me yasa malum masu kai wannan magana? Saboda kai da za ka yi horo da aikin kirki ka yi hani gabar mummunan aiki, ya kamata ka duba wannan ke cikin wannan. In ya bar abin da yake wajibi ne a kansa shine ya bar sallah ko yana shan giya, kaka duba shi cewa wannan bai da wani kima a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala Allah shi mai shayin giyan ga, wala Allah wanne yake mai yana tarku salatin ga bai sallah, yani yana da wani hali da yake da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da yasa Allah yana son shi ya fika a wannan halin. Na'am, saboda shan giyan da yake yi ko rashin sallan da bai yi, ubangijin Allah yana kin shi a wannan huska. Wala Allah shi wannan mashayin a cikin dare yana taimaka ma talakawa, babu shakka Allah na son wannan aiki. Na'am, a wurin shan giyan sa Allah na hushi da shi. saboda shi ya kamata ka duba kaka duba cewa wannan ya fadi gaban Allah bai da wani kima a gun Allah wala Allah yana da wani aikin da yake yi Allah na son wannan aiki to haka ya kamata ka duba kaka duba shi kaman cewa kai kafi shi kai ne bawan Allah kai Allah ke so la ba haka ya kamata ka duba wanne yake yana mummunan aiki ba a wannan ne zamu kawo karshen zancen mu akan wannan babi da muke ce masa al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an tunda zamu yi yanzu zamu yi zance ne akan jihadi da kare kare babu shakka cewa kokari da ci gaba saboda ci gaban musulunci da yakin mutane wanda suke son su mukosha musulunci ko su zama su ne sababin da yasa musulunci ba zai wasu abin kasa ba ko me su hana mutane shiga musulunci yakin ire-iren wayannan mutane shi ake ce masa jihadi babu shakka cewa jihadi yana da nasa sari da nasa hanya da dabaru da yake ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da khalufofinsa ma'sumai wanne yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su gabarin kuskure su ne za su shagabanci mutane idan za yi jihadi su suka san wayannan bagirai da yake ya kamata a yi jihadi amma a wannan zamani da muke ciki ba annabi ba ɗaya cikin wannan khalifofinsa 12 da suke ma'asumai da suke bayyane da yake bayyane sahibul asr wa zaman ajjalallahu farjahu sharif imam al-mahdi yana cikin mai duniyar nan na gaiba Allah muke so muke roko ya gaggauta muna farajin sa a wannan zamani babu shakka cewa jihadi ba wajibi bane akan mu amma akwai wani nau'i daban na gwagwarmaya da makiya shine ake ce masa gwagwarmaya na kare kai wannan haƙƙi ne da yake ba tamba ba ciki na dukkan musulmai a kowani zamani ko kowani bagire idan makiya suka kawo musu hari su kare kansu ko idan makiya suna son su hana su haƙƙinsu na ibada ko haƙƙinsu na ibada zai shiga cikin khatari saboda su kare rayukansu su kiyaye wannan lamarin su na ibada wajibi ne su yi gwagwarmaya da makiya domin wannan gwagwarmaya shi zai zama sababin gyara zango da ake ciki da mutane da suke rayuwa kuma ya kai mutane zuwa ga mai kamalin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake son su kai kare kai ya kashu kashi biyu muna da kare kai da yake mai ya danganci asalin musulunci da kasashen musulmai sa'annan muna da kare kai da yake ya danganci ran mutum da haƙƙin mutum to wayannan sune dangogo biyu na dame na daga kare kai babu shakka cewa kare kasan kare musulunci da kasashen musulmai abu ne da yake wajibi idan makiyai suka kawo hari a kasashen nan na musulmai babu shakka da hadafi biyu suke kawo hari a kasashen musulmai. Wani lokaci hadafinsu na kawo wannan hari sun kawo wannan hari ne domin me su samu saitara akan me akan tattalin arziki na musulmai, yani su mamaye mambai na tattalin arziki na musulmai. A wani lokacin kuwa a'a, abinda ke kawo su a kasashen musulmai hadafinsu shine me domin su mamaye musulmai a me a janibin nan na siyasa, shine me ya zama musulmai ba su da me abinda za su fada sai abinda me su arnan suka faranta musu, yani musulmai ba su da wani zance a cikin abinda me yake tafiya a sarin duniya. Waton matakin musulmai duka wake dokan musu wa zai dauki musu mataki, su wayannan arna da suka kawo muna suka kawo mu kasashen musulmai are su za su dauki musu mataki. To nan wajibi ne idan arna sun kawo hari saboda hadafi na farko ne ko hadafi na biyu ne, wajibi ne akan musulmai kasashen musulmai su tashi su nuna rashin me yaddansu da wannan aiki da makiyan addini suke son su farma kasashen musulmai, wannan wajibi ne. Wannan shine abin da ya danganci kare musulunci da kasashen musulmai. A wani lokacin mutum kanka zaka kare haƙƙinka ne, zaka kare me ranka ne. Babu shakka cewa ran mutum, ran musulmi da dukiyar musulmi abu ne da yake musulunci ya girmama. Akan haka idan wani ya kawo ma musulmi hari, sawa'an ya kawo maka hari kai bawan Allah kai da kanka ne ko daya a cikin makusantanka kaman ɗanka ko ƴarka mace ko ubanka ko uwarka ko ɗan uwanka, wani ya kawo musu hari, kare wayannan makusantanka, ka kare rayukansu ka kare lafiyansu, wajibi ne. Ko da wannan aiki naka zai zama sababin hallakan wanda ya kawo wannan hari, musulunci ya baka inci kai wannan. Idan barawo ya shigo maka gida domin me ya saci kudinka ya saci dukiyanka sai ya kawo maka hari, to kare kanka da kare dukiyanka wajibi ne. Haka wani saboda me ya leka wani gida domin ya duba wanda suke ba mahramansa ba, ya duba maka uwa ko kana da kanwa tana da kyau, yana son ya leka ya duba wannan kanwa, almuhim yana son ya leka ya duba gidanku ya duba matan da suke bai halatta ya duba su ba ko matan da suke bai kamata ya kalle su ba, yana son me ya kalle su. To hana wannan mutum domin ya keta wannan haramci wajibi ne. Ko da zai kai ka buge shi ma domin kada ya keta wannan haramci, ba laifi a buge shi domin kada ya keta wannan haramci. Sa'annan kare musulunci da kare kai ba sharati bane mutum zaka kare musulunci ko zaka kare kanka, fashe me ma'asumi yana nan. Ko a'a ka karbi izini a wurin na'ibi na ma'asumi, sawa'un wannan na'ibi ke bataccen na'ibi ne shine muke ce mai na'ibul khas ko na'ibul am, shine faqih da mai da ya tattara sharati na fatawa, ba dole ne ka nemi izini a wurin su ba. Ko da wani lokaci aka kawo maka hari maranka, to wajibi ne ka kare kanka. Naji sabon saduwa za mu ci gaba da zance akan abin da ya danganci yaki wani dan zance dai kadan za mu yi akan wannan bangare insha Allah mu kare wannan zance akan me jihadi da kare kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh